Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumelta nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku a wannan shiri na daren rana Asabar, 4 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji yayin da ake tunkarar zaben gwamnatin Najeriya a mako mai zuwa. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP a zaben makon jiya ya ce yana da kwarin guiwa a zaben mai zuwa. Daga nan Ibrahim Kalmus Sigarba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaici. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Dakarun sojin Ukraine da ke fagen daga a Bakhmut suna fuskantar ƙarin matsin lamba a yayin da suke taimakawa fararen hula wajen arcewa daga birnin na gabasci da aka mamaye. An kashe wata mace, wasu mazaje biyu kuma suka sami munanan raunuka a yau Asabar yayin da suke kokarin arcewa daga birnin ta wata gada da aka hada ta wucin gadi, a cewar wani wakilin rundunar soji da ke wajen. Alamu na nuna cewa Kiev na kokarin shiryawa da kayyade yan gudun hijira. Wani jami'in tsaron sirri na rundunar sojin Burtaniya da wata kungiyar bincike da ke da mazauni a Washington sun ba da rahoton cewa Ukraine ta yunkura domin lalata wasu muhimman gadoji kusa da birnin, waɗanda su ne muhimman wuraren da Rasha ke son amfani da su wajen kai munanan hare-hare a gabasci. Mataimakin kwamandan rundunar tsaron ƙasa Volodymyr Nazarenko ya faɗa a yau Asabar cewa dakarun Ukraine sun sami daidaita al'amura a fagen bakin daga a Bakhmut, kuma birnin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon Ukraine duk kuwa da ƙarin hare-hare da dakarun Rasha ke ci gaba da kaiwa. Wasu 'yan bindiga a cikin kakin soja sun harbe tare da kashe wani gwamnan lardi a ƙasar Philippines da kuma wasu mutane biyar yayin da ɗan siyasar yake ganawa da jama'a a garinsa. 'Yan sanda sun ce akalla mutane shida rike da bindigogi sun diro daga cikin manyan motoci uku, suka kuma bude wuta kan gwamna Royal Dagamo a yau Asabar, inda suka kashe shi tare da wasu 'yan garin biyar a kofar gidansa da ke garin Pamplona. Lardin ya yi ƙaurin suna akan takaddama da tashin hankalin siyasa. Shugaban ƙasa Ferdinand Marcos Jr. ya yi Allah wadai da harin, kane ya kira ga waɗanda ake zargi da su miƙa kansu. 'Yan sanda sun kakkafa shingayen bincike da kuma ƙaddamar da binciken. Wannan ne hari na baya-bayan nan kan 'yan siyasa a ƙasar, wacce tashin hankali ya dabaibaye ta tare da daɗaɗɗen tawaye na musulmai da 'yan gurguzu da dai sauran matsalolin tsaro. Jami'ai a ƙasar Malaysia sun faɗa a yau Asabar cewa kusan mutane 40 sun fice daga gidajensu a kudancin jihar Johor sakamakon mummunar ambaliyar ruwa. Akalla wasu mutane 4 kuma sun rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar. Hukumomi sun ce an kakkafa matsugunai sama da 200 na wucin gadi ga jama'ar da ambaliyar ta raba da gidajensu. Muhammad Nur Sa'ad, wani mazauni Johor, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa a kodayaushe mukan shirya wa zuwan damina a cikin watannin Nuwamba da Disamba. Ya ce amma a yanzu da ba iya hasashen yanayin ba ya nuna cewa ba mu shirya ba, kuma lamarin ya yi muni. Tuni ruwan sama kama da bakin ƙwarya ya so masauka a Malaysia, kuma hukumomi sun faɗa yawa sabar cewa ana sa ran za su ci gaba a kwanaki masu zuwa. Kuna shan waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Dokokin China ta shekara-shekara da za a bude a gobe Lahadi za ta gabatar da sauye-sauyen gwamnati mafi girma a cikin shekaru 10 da kuma wani garan bawul gagarumi na gwamnati wanda zai ƙarfafa ikon jam'iyyar gurguzu. Kodayake shugaban ƙasar ta China Xi Jinping ya riga ya sami wa'adin mulki na uku a matsayin shugaban jam'iyyar, kuma ya cike manyan gurabun shugabancin jam'iyyar da abokansa a yayin babban taron ta na shekara biyu a cikin watan Oktoba. Majalisar Dokokin Ƙasar ta China za ta amince da shi a matsayin shugaban ƙasa da kuma abokansa a cikin manyan mukaman gwamnati. Abokin shi Li Qiang, wanda a baya shi ne shugaban jam'iyyar gurguzu a birnin Shanghai, yana da tabbacin kasancewa prime minister ƙasar, inda zai maye gurbin Li Qiangyang wanda zai sauka daga mulki bayan wa'adi biyu. Li Qiangyang zai gabatar da rahoton aikin gwamnati na ƙarshe a taron buɗe majalisar. A ƙarshe, shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa Rafael Grossi ya ziyarci ƙasar Iran a yau Asabar domin tattaunawa da shugaban ƙasar Ibrahim Raisi da sauran jami'ai bayan gano sinadarin uranium da aka inganta zuwa matakin makamai. Ziyarar ta kwanaki biyu da hukumar sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi tana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar da ke da mazaunin ta a Vienna take neman ƙarin haɗin gwiwa da Iran kan ayyukanta na nukiliya. Grossi ya isa Iran ne a jiya Juma'a, kuma wata majiyar diplomasiya ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa zai gana da raisi yayin ziyarar tasa don sake tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran da kuma sake ƙarfafa dangantaka a matakin koli. Majiyar ta ce Grossi ya bayyana ƙarara cewa zai shirya tafiya Tehran ne kawai idan ya sami gayyata domin tattaunawa da shugaban ƙasar.
Murtala Faruk sanyin nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ake tunkarar zaben gwamnatin Najeriya a mako mai zuwa, dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP a zaben makon jiya Sanata Rabi Musa Kunkaso ya ce yana da ƙwarin gwiwar nasarar da jam'iyyarsa za ta yi a jihohi da dama musamman a jihohin Kano, Katsina da kuma Kaduna. A hirarsa da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari, injiniya Rabi Musa Kunkaso ya fara ne kan zaben da aka yi a makon jiya.
Ya na yi murna duk wanda ya zo masoyi a ya kwana da murna, ba ma jihar Kaduna da Kano da suka tarbe ni ba, duk Najeriya mai masoyi na Kunkaso ko masoyin jam'iyyar NNPP da su yi murna. Har yanzu dai Kano nan dai, Kaduna nan dai, Katsina nan dai, ayin Allah ya yarda su ne wanda suka san mu, suka san darajarmu, kuma su ne wanda suke a tsaye a kanmu ko dare ko rana. Ba mu ji daɗi ba saboda yanda har waɗansu an zo ga suna an karkashe su, kuma wasu an ji musu ciwo, wasu suna hannun jami'an tsaro, civil defense da police da sauransu. Amma dai mun jirawa hukumomi ido mu ga abin da za su sa.
Amma ana zargin magoya bayan ka kamar sun yi tsokana a wannan lokaci.
Ai, mu a tsarinmu mu muna da tarbiyya, tarbiyyar mu ba ta faɗa ba ce. Ko lokacin da aka sace mana mandate zaben da jama'a suka yi, duk duniya ta san Ganduje bai ci zaɓe ba shekarar da ta wuce ta zaɓe, amma a zaliman Najeriya suka haɗa kai suka ce ba za a ba ƴan hamayya Kano muhimmancin ta yafi ƙarfin ƴan hamayya, kamar suna da gado a Kano. Duk wannan abubuwa ne wanda suke na takaici, wanda suke kuma ba abin da zai jawo sai irin abubuwan da muke gani. Kowanne daga cikinsu a yau ɗin ya zubar da darajarsa, ya zubar da mutuncinsa tsakaninsu da jama'a. Kuma wannan mu muna da sha'awar irin waɗannan abubuwa matsayinmu na mutane waɗanda suka yi mana butulci, suka ci zaɓe kuma suka ɗauka wannan zaɓe nasu ne. Mu babu mu a ciki, ba magoya bayanmu. Saboda haka wannan tsinuwa da aka yi musu, da Allah ya isa da aka yi musu, na tabbata bakin iya rayuwarsu waɗanda suka zalunce mu za su gaba da samun matsaloli. Kuma duk mun baza mutanenmu sun yi addu'a, duk mutumin da isa hannu a cikin cutar jama'ar jihar Kano, mun masa addu'o'i manya-manya fiye da waɗanda muka yi wasu waɗannan waɗanda suka yi mana zaɓe 2019, domin mun ga addu'a tana aiki.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan tattaunawar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Instagram, Facebook da Twitter. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Dan Allah, VOA Hausa, muna son ku bamu sahihin tarihin sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu. Masu tambaya, Bashar mai gyaran rediyo Kamba da Salihu Isa Fana da Garba na Hali Kamba. Sauran waɗanda suka yi tambaya makamanciyar wannan sun haɗa da Alhaji Umar Foreba da Adamu Adam Gashuwa. Tambaya ta biyu, mun so nake ku yi mun ƙarin haske akan Dala Inland Dry Port, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya buɗe a jihar Kano. wai shin ta yaya wannan tasha za ta gudanar da ayyukanta? Wani alfanu yankinmu na arewacin Najeriya zai samu daga wannan tashar? Mai tambaya Ado Turaki Askira, jihar Barnan, Najeriya. To, da yake an ce lokacin abu a yi shi, bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin zababben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga abin da ya sauƙaƙa daga wakilinmu a jihar Lagos, Babangida Jibrin.
Vote for me, vote for APC. Will you vote? God bless you, Nigeria.
Alhaji Bola Ahmed Tinubu da ake wa kirari da jagaban bargo ya kasance tsohon gwamnan jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya na yankin kabilar Yarbawa. An haifi Bola Tinubu ne a ranar 29 ga watan Maris ta shekarar 1952 a birnin Lagos. Mahaifiyarsa ita ce shugaban mata 'yan kasuwa na birnin Lagos da ke zaune a unguwar Tinubu, wanda aka fi sani da sunan Alhaja Mugajiya Habibat mai arzikin gaske. Tinubu, kamar da aka fi saninsa, ya fara makarantar sakandare a garin Ibadan kafin ya karishe a kwalejin Richard Daley da ke birnin Illinois a jihar Chicago na kasar Amurka. Bayan ya kammala sakandare, ya kuma halarci jami'ar jihar Chicago inda ya karanci digiri a fannin akanta tare da kammalawa a shekarar 1979. Bayan komawarsa gida ne kuma ya shiga harkokin siyasa, inda ya shiga kungiyar People Front ta marigayi Janar Shehu Musa Yar'Adua, kafin daga bisani su rikide zuwa jam'iyyar SDP, inda kuma a nan ne ya tsaya takarar sanata mai wakiltar Lagos ta Yamma tare kuma da samun nasara. Bayan da sojoji suka soke zaben 12 ga watan Yuni da aka fi sani da zaben Abiola, Tinubu da wasu 'yan siyasa musamman daga kudancin kasar sun tafi gudun hijira tare kuma da kafa wata kungiya ta 'yan adawa da mulkin soja mai suna Nadeko. A yayin da sojoji suka kada gangan siyasa a shekarar 1998, Bola Tinubu ya dawo gida Najeriya, inda kuma ya tsaya takarar gwamna gargashin jam'iyyar AD ko Alliance for Democracy, inda ya mulki jihar Lagos na shekaru 8. A wannan lokaci ne dai Tinubu ya kafa abinda ake ganin jam'iyyar siyasa da kuma magoya baya da dama da suka zame masa jari a tafiyarsa na neman shugabancin Najeriya a wannan lokaci. Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo dan arewacin Najeriya ne da ya dade yana bibiyar siyasar Tinubu.
Kaduwa lokacin da yake mulkin gwamnan jihar Lagos, so nawa Obasanjo ya hana shi kudin na shekara uku, amma duk da haka ya ci gaba. Yanzu ka duba duk mutumin da ka sanya a jihar Lagos nan, yaro ne ko babban zama wani abu, minista ne, ga gona ne, wallahi da hannun jagaba ya taimake su. Yaya za a ce yau mu mutanen Arewa ba za mu bashi goyon baya ba?
Farin jinin Bola Tinubu ya karu ne a siyasar Najeriya a sunan da yi wajen marawa 'yan arewacin Najeriya baya a siyasa, tun daga marigayi Janar Shehu Musa Yar'Adua zuwa Atiku Abubakar da Nuhu Rubadu, sai kuma shugaba Muhammadu Buhari a gargashin jam'iyyar APC mai mulki a yanzu.
Sai kuma ansar tambaya kan alfanu da kuma yanayin busasshiyar tashar jirgin ruwa ko tashar kan tudu ta kayan jirgin ruwa wadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bude kwanan baya a Kano, mai suna Dala Inland Dry Port a Turance. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai na kwalejin horar da malamai, mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Yola, Adamawa Najeriya, wato EFC Yola, wanda ya ce:
wannan tambaya ce wacce take da muhimmancin gaske, saboda yana da kyau a wayar da kan al'ummar mu akan muhimmancin wannan busasshiyar tasha ta Dala Inland Dry Port da shugaban kasa ya kaddamar a Kano. Wannan al'amari ne wanda yake kusan an somo maganar tun 2006 aka faro maganan, kaga sama da shekara 20 kenan. Saboda idan ka lura, Kano cibiya ce ta kasuwanci, sannan kuma idan aka samu saukin yadda za a yi hada-hada a Kano, wannan zai mamaye sauran jihohinmu na arewa. Sannan kuma yana da kyau ka fahimci cewa ana shigo da kayayyaki daga kasashen waje wadanda kuma yakan bi ta ruwa, mafi yawancin su ta ruwa yake zuwa. Idan ya zo kuma za jirgi zai tsaya ko a Afafa ko kuma a Wari ko kuma a Kalaba ko a Fatakwal. To kaga wannan jidali da shi dan kasuwa zai yi na dauko kayayyakin nan daga can ya kawo su ko Kano ne ko Bauchi ko Kaduna da makamantan waɗannan wurare, kaga ƙarin jidali ne. Don me? Alal akalli dai zai tashi ya je wannan wurin ko kuma ya tura a jami'insa wanda zai je wannan wurin, zai kwana, zai kama hotel, zai ciyar da kansa abinci, zai yi ta safara, zai za a kashe kuɗi da yawa. Kuma ga dimbin tashin hankalin da ke ciki, dole ne mai kaya zai buga waya mai ake ciki da makamantansu. To wannan din sai ya zamana aka yi tunanin cewa yana da kyau ya zamana an samo ita wannan busasshiyar tasha, abin da ya sake kiranta busasshiyar tasha saboda ta yi nisa daga kogi. Kuma abin da ka sani ne, jiragen ruwa su suka fi kawo kaya waɗanda suke da yawan gaske kuma suke da nauyi, saboda wani jirgin ma akan yi wajen wata shida ana cire kaya daga cikinsa wanda aka kawo. To kaga idan ya zamana an samu wannan din ya tabbata, to kai tsaye, misali zan baka, kai tsaye daga cikin alfalun shine zai bunkasa tattalin arziki na wannan wurin. Saboda kaga kana Kano, kamar yanzu da yake harkar kasuwanci ta bunkasa ta kai manzalin da ba wai lalle sai ka tashi ka je wata ƙasa tukunna za ka yi in kasuwancin ka ba. To idan mutum ya yi order kaya, kaga kai tsaye idan misali ka yi order kaya daga Amurka ko ka yi order kaya daga India ko daga China, kawai abinda za ka bayar shine kana so kayan ka ya zo nan Kano. To kaga an samu tasha ta musamman wacce za a ambata, wacce a da can babu ita. Kana nan Kano za a dauko kayan nan daga duk inda kayan nan yake a duniya, za a dauko maka shi a kawo maka shi har Kano. Saboda idan ya zo Iko nan zai yada zango ne da na bakin ruwa kenan, za a saka maka kayan ka in a jirgin kasa ne, in ma a mota ne, in ma wace hanyar za a bi za a kawo maka wannan kaya naka har Kano. To kaga wannan zai bunkasa tattalin arzikin Arewa gabaki daya, saboda in ka lura kusan mun fi zuwa Kano, saboda Kano ita ce cibiyar mu anan maimakon a ce mun tafi can kudu. Sannan yana da muhimmancin gaske ka gane, yin haka kuma zai kara sauko da farashin kayayyaki, saboda yanzu an samu sauƙin shigo da kaya, farashin sa kuma zai zo da sauƙi. Ƙari kuma akan wannan shine zai rage jidalin safara. Jidalin safara, misali kamar da na faɗa da farko, sai mutum ya je Iko, sai ya je Fatakwal, sai ya je Kalaba, sai ya je Eneme da makamantan waɗannan wurare inda jirgin ruwa ke tsayawa, ya yi ta kwanaki wani lokaci yana jira ka, sannan kafin a samu abin da ake kira clearing a fitar da waɗannan kayayyakin da makamantan su. Kaga kwantononi ne wanda kuma jidalin safaran su mana da yawa. To kaga yanzu a za a samu sauki tun da yake kana Kano za a kawo maka kayanka hannan. Sannan kuma ƙari akan wannan shine, ina so ka fahimci cewa wannan tashar abinda ma a yanzu ya nuna shine waɗanda za a ɗauka su yi aiki a wannan wurin da zai kasa mutum 300 zuwa 400 zuwa 500 ba. Kaga nan ma an sama ma 'ya'yanmu damar da za su yi aiki. Sannan kuma kar ka manta, ko da tashar mota ce, irin hada-hadar da ake yi, wasu za su zo su bude harkar sayar da abinci ne, wasu za su zo su bude harkar sayar da recharge card ne da makamantansu. To wannan ma kaga alfanu ne, alheri ne ya zo wa mutane. Sannan kuma ina so ka gane cewa wannan tashar za ta zama wata kofa ce za ta bude mana mu a Arewa, saboda a samu sababbin harkokin da za a yi a wannan wurin. Watakila za ka iya ganin wani abu wanda da can ma baya zuwa nan Arewa, kai kana gidanka za ka yi odan wannan abun ka biya kuma a kawo maka shi har Kano ka je ka ɗauki kayanka. Don haka mun samu dama ta kai tsaye wacce mu za mu yi mu'amala da kasashen waje, kuma a kawo mana kayanmu har gida. Sannan daɗin daɗawa a kan wannan, in ka lura za ka tara cewa an yi layin dogo ko kuma akwai shiri da ake yanzu na shimfiɗa layin dogo har Maraɗi, wannan kuma kaga dama ce wacce mutum misali zai iya fitar da kayansa daga kasar nan zuwa irin su Chadi, zuwa su Niger, zuwa su Sudan, su Burkina Faso da makamantan waɗannan makwabtanmu da suke kewaye da mu. To alfalun wannan gaskiya yana da yawa, saboda misali zaka lura cewa ba wai nan ne kadai wannan busasshiyar tasha take aiki ba, wanda bai dade ba koda misali Amurka ne, majalisar California, kasashe irin su Thailand, su Indonesia, su Brazil, kamar Germany ma sun yi fice akan irin wannan harka ta busasshiyar tasha ruwa dry port.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, wato wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin da Dr. Adamu Babikwai na EFC Yola, da wakilinmu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado, da producermu Salaman Abu, da injiniyanmu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To a gaida Malam Ibrahim, yanzu kuma kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na kungiyar Liverpool ta Ingila Roberto Firmino yana kan hanyar barinta a ƙarshen wannan kakar wasanni a daidai lokacin da kontiragin sa zai kare. Firmino, dan kasar Brazil mai shekaru 31, ya koma Liverpool din ne a watan Yuni shekara ta 2015 daga kungiyar Hoffenheim ta kasar Jamus akan kwantaragin fan miliyan 29 a tsawon zaman sa kungiyar na shekaru 8. Firmino ya buga mata wasanni 353, inda ya sami zura kwallaye 107, kana ya taimaka mata ta lashe gasar zakarun Turai da ta Premier da FA da kuma gasar cin kofin kungiyoyi ta duniya. Mai horar da ƴan wasan kungiyar ta Liverpool, Jurgen Klopp, ya ce ya buƙaci ɗan wasan da ya ci gaba da zama a kungiyar a yayin da ake tattaunawa kan ba shi sabon kwantaragi. To amma ɗan wasan ya bayyana buƙatar sa ta sauya bagire. Babbar kungiyar ƙwallon kafa ta kasar Saudi Arabia, Al-Ittihad, ta yi washe hararren dan wasan kasar Argentina Lionel Messi ta yi maida shi dan wasan da yafi kowa yawan albashi a duniya idan har ya yarda da komawarsa kungiyar. Yanzu haka Messi mai shekaru 35 yana taka leda ne a kungiyar PSG ta kasar Faransa. To amma babu tabbas kan makomarsa a kungiyar domin ko har yanzu bai rataba hannun sabon kwantaragi ba a yayin da kwantaragin sa zai kai karshe a watan Yuni. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta Al-Ittihad za ta iya zuba wa Messi albashi na zunzurutun kudi har euro miliyan 88 a kowace kakar wasanni a kwantaragin shekaru biyu. Lamarin da zai sa ya kasance dan wasan da yafi kowanne yawan albashi a tarihin kwallon kafa. Yanzu haka takwara kuma babba abokin adawar Messi din wato Cristiano Ronaldo shine dan wasan da yafi yawan albashi a duniyar kwallon kafa bayan da ya koma kungiyar Al-Nassr ta kasar ta Saudiya a kwantaragin euro miliyan 200. Darajar shahararren dan damben duniya Anthony Joshua ta ragu a idon jama'a yayin da dan damben dan kasar Burtaniya ya kasa sayar da tikitin shiga kallon damben da zai fafata da Jermaine Franklin. Rahotanni sun bayyana cewa har yanzu akwai dubban tikitin da ba a sayar ba na shiga kallon damben da za a gwabza a ranar 1 ga watan Afrilu, wanda hakan ke nuna yadda masoya kallon dambe suka rage sha'awa kan dan wasan. Joshua ya sha kashi sau uku a cikin wasannin dambe hudu na baya-bayan nan da ya fafata.
To madalla yanzu kuma ga martalan da ya da mana labarai amma wannan karan a takaice.
To sarfilo a takaice, dakarun sojin Ukraine da ke fagen daga a Bakhmut suna fuskantar karin matsin lamba a yayin da suke taimakawa fararen hula wajen arcewa daga birnin na gabaci da aka mamaye. An kashe wata mace, wasu mazaje biyu kuma suka sami munanan raunuka a yau Asabar yayin da suke kokarin arcewa daga birnin ta wata gada da aka hada ta wucin gadi a cewar wani wakilin rundunar soji da ke wajen. Wasu 'yan bindiga cikin kakin soja sun harbe tare da kashe wani gwamnan lardi a kasar Philippines da kuma wasu mutane biyar yayin da ɗan siyasar yake ganawa da jama'a a garinsa. 'Yan sanda sun ce akalla mutane shida ne rike da bindigogi suka diro daga cikin manyan motoci uku suka kuma bude wuta kan gwamna Royal de Guillermo a yau Asabar, inda suka kashe shi tare da wasu 'yan garin biyar a kofar gidansa da ke garin Pamplona. Jami'an kasar Malaysia sun faɗa a yau Asabar cewa kusan mutane 40,000 sun fice daga gidajensu a kudancin jihar Johor sakamakon mummunan ambaliyar ruwa. Akalla wasu mutane hudu sun rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar. Hukumomi sun ce an kakkafa matsugune na wucin gadi sama da 200 ga jama'ar da ambaliyar ta raba da gidajensu. Muhammad Nur Al-Sad, wani mazauni Johor, ya fadawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa a koda yaushe sukan shirya wazuwan damana cikin watannin Nuwamba da Disamba, to amma a wannan karon lamarin ya bashe su. Majalisar Dokokin China ta shekara-shekara da za a bude a gobe Lahadi za ta gabatar da sauye-sauyen gwamnati mafi girma a cikin shekaru 10 da kuma wani garan bawul na gwamnati da zai karfafa ikon jam'iyyar gurguzu. Ko da yake shugaban kasar Xi Jinping ya riga ya sami wa'adin mulki na uku a matsayin shugaban jam'iyyar kuma ya cike manyan gurabun shugabancin jam'iyyar da abokansa a yayin wani babban taron ta na shekara 2 a cikin watan Oktoba, to amma majalisar dokokin kasar ta China za ta amince da shi a matsayin shugaban kasa da abokansa a cikin manyan mukaman gwamnati.
To madalla masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda zamu kawo muku wani sabon shirin. Kamar yadda aka saba a koda yaushe, za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu mu radin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wa kawo muku wannan shirin, sai kuma wanda ya hada shirin ya bada umarni Dadi Balawi, har ma da injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.